الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودا سادوا وانا يمتي نشاؤه قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو داري حدود سلاجين دبير wannan rana ta yi daidai da 10 ga watan 11 na shekara ta 2014 ta miladiya. Za mu 10 ga watan 7, na'am, tara ne ce ko za mu tashi sabon darasi na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan masallaci mai albarka a watan ramadan mai albarka. A cikin suratu Tauba za mu tashi yau insha Allahu aya ta 64. Kafin nan, kamar yadda ake yi kullun, za mu amsa tambayoyi da suka sawwaka. Tambaya ta farko, dan uwa ya ce mu uku ne muke ciyar da mahaifiyarmu, to idan zakar fidda kai ta zo, wa zai fitar mata a cikinmu? Sai ku hada ku fitar mata, sai ku kasa ta uku idan tsantseni kuke so ku yi, wanda kuma yi mubadara ya fitar ya fi samun lada. Babu iskali a cikin wannan insha Allah, duk kaifa mata yassar, tunda dai hakuna da ikon ciyar da ita don fitar mata da sa'i guda ɗaya mudu hudu, wannan ba zai gagare ku ba insha Allah. Ya halatta musulmi ya yi aiki a ofishin coci a bisa larura, akwai abu na farko ya kamata a fahimci mecece larura. Larura ita ce abadda idan ta samu mutum ɗaya daga cikin al-masalihu daruriyat za su kubce masa. Menene al-masalihu daruriyat? Maslaha wadda take ta tilasta larura ce dole sai da ita rayuwa da addini za su tabbata. Su ne tsare addini, tsare rai, tsare dukiya, tsare mutunci, tsare hankali. Wannan su ne ad-daruriyat. Faucewar ɗaya daga cikinsu shi ne larura, kamar yadda samun kowane ɗaya daga cikinsu shi ne maslaha da take a darajar larura. Saboda haka idan ba ranka ne zai fita ba, ba za ka ce wannan abin kana cikin halin larura ba, ko kuma dukiyarka gabaki ɗaya za ta salwanta, ba za ka ce kana halin larura ba. Don haka shi dalil aiki a ofishin coci baya halatta, saboda yana daga cikin taimako a cikin saɓon Allah. Akwai fatoyi da dama na magabata, musamman Imam Malik a cikin Al-Mudawwana, na mutum ya bayar da gidansa, gidansa ya zamanto haya ga wato inda za a mayar ya zamanto wajen bautar wani addini ba na musulunci ba. Ko mutum ya ɗauki ya bayar da wato abin hawansa haya ga waɗanda za su rinka sufuri da shi zuwa wajen bauta ba bautar Allah a bisa addinin musulunci ba. Wannan duk yana daga cikin taimakawa a cikin saban Allah. Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ku taimaka ma juna akan aikin nagarta da tsoron Allah, kada ku taimaka ma juna akan aikin sabo da wuce iyakar Allah. To ba a taimaka ma mutane akan sabo da wuce iyakar Allah, an kyale yayin da ake zaune tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, zama na amana, zama na aminci, an kyale kowa ya addininsa. To amma da aka kyale su sai addininsu, ba a ce kai da kake addinin musulunci ka taimaka musu kan susi nasu addinin ba, saboda kai kana da yaƙini akan cewa addininsu ɓata ne. Saboda haka ba za ka taimaka musu akan ɓatansu ba. Kyale su sai addini ba yana nufin a taimaka musu su ci gaba da yin addini, a musulmi ya taimaka musu kan su ci gaba da addininsu ba. Saboda haka wannan bai halatta ba. Na'am. Sai ga suna ta dauko wani me a daidai tsaho ya dauko mata suna ta cin abinci a bayan machine din eh amma ba musulmi bane shi musulmi ne amma ya dauko su su suna cin abinci to ai ba komai ai abin nan ne ai ya halatta gare su sai dai waɗansu malamai suna cewa ɗaya daga cikin sharuɗan zama na aminci tare da waɗanda ba musulmi ba shine kada su bayyana abubuwan da suke yi na abubuwan da suke waɗanda yake zai zamanto kamar wato akwai keta alamomin addinin musulunci kamar su bayyana shan giya a fili kamar su bayyana cin abinci a cikin azumi a fili domin wannan yana daga nau'i na wani wato kamar takala fada da nuna rashin damuwa da abinda musulmi suke daukansa alama daga cikin alamomin addininsu eh waɗansu malamai sun ce daga cikin sharadin zaman lafiya da ake yi tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba amma idan ba ai wannan sharadin ba idan suka yi idan ba a da kowa akan su da za a hana su sai a kauda kai daga wannan har lokacin da za a samu karfi akan su ko kuma a yi ta hanyar maslaha kan su kiyaye wannan amma shi wanda ya dauki mata da suke cin abinci ai babu laifi akan sa eh abinda dai ba a so ya dauke su ranar Lahadi ya kai su wajen bautar su wannan bai halatta ba shi ma sai idan ya sani amma idan bai sani kamar alal misali ya fito da daidai da sau sai ya ga mace ko namiji yana rike da littafin addinin su zai tafi wajen bautar su to wannan shine bai halatta ya kai su ba amma kamar ya ga su kawai sun fito sai ya dauke su sai ya ga inda aka kai su wajen bauta ne ya je ajiye su a nan wajen to innamal a'malu binniyat ya dauke su ne da nufin kai su wajen muhimman su a nan wajen babu laifi duk da alwara'u yana hukunta kan cewar yayi sadaka da wannan kudin motar da suka bashi domin ya bayyana kan cewar abin da yayi taimaka musu ne a cikin sako duk da yake ba tare da ya sani ba yana da uzuri domin Allah ya sauke ma wannan al'umma abin da suke bisa jahilci ko bisa mantuwa ko aka tilasta musu sannan wannan yace ina neman ƙarin bayani akan zaman hutu a cikin sallah domin ana samun limami baya yi amma mamu yana yi yaya abun yake eh zaman hutu jalsatul istiraha malamai sun yi sabani akan ta sahihin magana ta malamai shine sahihin magana a mazhabar Malik da mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal shine cewa ba juz'i ce ta sallah ba ba a yin ta a matsayin sunna daga cikin sunnonin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne a ƙarshen rayuwarsa don bukata saboda nauyin jiki yanda da yake miƙewa daga tsayuwar daga zaman farko zai tashi zuwa ga raka'a ta biyu ko daga zama na uku zai tashi zuwa ga raka'a ta hudu yanda da yake miƙewa da nishadi yayin da girma ya zo masa sai zamanto baya iya miƙewa sai ya dan zauna sannan ya miƙe wannan dalilin da yasa kenan ba a shar'anta mata zikiri nata na khas ba bayan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine kana yukabbiru fi kulli hafdin wa raf yana kabbara a kowane sunkuyo da dagowa to gashi wannan dagowa ce amma bai mata kabbara ba saboda haka wanda ya nuna kan cewar ba aiki ne daga cikin ayyukan sallah ba yayi shi ne bisa saboda bukatar jiki kuma duk wanda girma ya zo masa zai san kan cewa abu ne wanda yake zai taimaka mutum maimakon ya miƙe ya dan tsuguna ta dan kafin ya miƙe din ya fi sauki ga jiki kuma ɗaya daga cikin abin da yake nuna maka haka shine waɗanda suka ruwaito wannan hadisin duk ƙananan sahabbai ne Malik ibn al-Huwairi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam amal wufud a shekarar ƙarshe ta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta tara da Abu Humaid as-Sa'idi Abu Humaid as-Sa'idi yana daga cikin ƙananan sahabbai sai dai waɗansu suna cewa to ai ya ce yayi wannan hadisin ne fi asharatin min as-sahaba a cikin mutane goma daga cikin sahabbai kuma wataƙila a cikinsu akwai tsofaffi amma ba wanda ya masa inkari eh ba wanda ya masa inkari saboda sun kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan zaman a ƙarshen rayuwarsa amma bayaninsu ya zo kamar irin su Abdullahi ibn Mas'ud sun bayyana yayin da aka tambaye su yaya ake miƙewa daga sallah da kuma kan wannan zaman kan cewa mutum zai miƙe ne akan kafarsa ma'ana ba tare da ya zauna ba wanda yake wannan kamar yadda muka faɗa shine mazhabar Malik akwai daga cikin malamai da suke ganin sunna ce shine mazhabar Imam Shafi'i da riwaya a mazhabar Imam Ahmad kuma shine kaulin waɗansu daga cikin malaman hadith akan cewa sunna ce kamar yadda Imam Bukhari ya tafi akai domin fikihun sa shine a tarjumar sa kuma yayi tarjuma gare ta dan haka wanda yake ganin sunna ce babu laifi kuma ko ya saba ma liman anan wajen bai zamanto wala takhtalifu alayhi ba bai zamanto cikin saba ma liman ba alal misali liman baya jalsatul istiraha kai kuma kana yi ko liman yana jalsatul istiraha kai ba ka yi wannan baya daga cikin sabani da ake kirgawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saba ma liman kamar yadda malaman da suka yi furu'un shafi'iyya suka bayyana haka domin wannan ba ƙari ne daga cikin ƙarin ayyukan sallah ba tunda babu wata kabbara ta daban da ake yi da za a ce bai yi ba saboda haka yayin da liman yace Allahu akbar ka taso miƙewa sai kaga shi a lokacin yake miƙewa domin sai da ya dan zauna sannan yace Allahu akbar na tasowar kuka zamanto kuna yi tare to babu laifi a gare ka amma ka san cewa wannan shine manhajinsa saboda haka in an zo wata raka'ar sai ka dan yi jinkiri yadda zai zamanto kana yi a bayansa wallahu ta'ala a'lam yace ina neman ayi mana bayani akan menene matsayin siyasa a musulunci ko musulmi yana da ikon ya bi kowace jam'iyyar siyasa ko kuma a'a ayi nasiha akan gabar da take faruwa tsakanin musulmi akan siyasa a yanzu siyasa kalma ce ta addinin musulunci asali Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ita yace kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'il sun kasance annabawa su ne suke yi musu siyasa as-siyasa ma'anarta al-islah kyautatawa su suke kyautata al'amarinsu wato aiki da maslaha abinda zai tabbatar da maslaha ga al'umma baki daya shine asalin ma'anar siyasa daga baya ne aka maida ita wata ma'ana daban shine ake nufin ma'anar siyasa in aka ce wani dan siyasa ne ai yayi mun siyasa wato yayi mun ƙarya yayi mun yaudara wannan ita ce ma'anar da su ƴan siyasa su ne suka maida ita haka kamar ƴan kasuwa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya musu suna at-tijar at-tajirai yace amma da abinda ake ce musu as-samasira wato dillalai ƴan kamashi shi ya ba su suna na izza aw shi ya ba su suna na karinci saboda haka suna ne mai kyau wanda aka bata shi saboda haka babu laifi duk wanda zai yi wani abu na aiki domin ya kawo maslaha a cikin al'umma babu laifi yayi haka zalika idan sun kafa kungiya domin su yi inda wannan manufan ne babu laifi amma kafa wannan kungiyar ba dalili ne kuma ya zamanto akanta ake ta'assubanci akanta ake gaba akan ake alwala'u wal baraba Allah ya hada mu ƴan uwantaka juna tsakaninmu da musulmi ya kuma nuna kan cewa babu wato soyayya ta imani da taimakon juna bisa imani tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba wannan shine asali na addini to kada waɗansu su dauka su sanya wannan a bisa siyasa ya zamanto cewar suna gaba da wanda yake baya siyasar su suna soyayya da wanda yake siyasar su tare da cewa da gaba da soyayya siyasa ba mai dawama bace yau sai kaga waɗansu suna gida ɗaya gobe sun yi barambara gobe suna yau suna gaba gobe sun zamanto ƴan uwan juna wanda yake nuna kan cewa babu wani abu tabbas don abu ne yake tafiya tare da maslahar duniya da take tare da su ba wai maslahar al'umma ba musamman ma irin siyasa ta yanayi namu wanda yake siyasa ce ake ba ta ra'ayi ba a da an yi siyasa wanda yake ta ra'ayi da lokacin da aka yi siyasa su Malam Aminu Kano su Sardauna siyasa ce ta ra'ayi a lokacin nan mutum akwai ra'ayinsa zaka gane kan cewa in siyasar da yake yi tana da waɗansu wato shikashikai na ra'ayin da suke wanda kuma yanzu ba haka bane yanzu abinda ake yi jam'iyyun siyasa ana yin su ne domin mutum ya amayar da su su zamanto shine dokin hawa domin a samu mutane kawai in ka gaba za ka samu ta wannan jam'iyya ba sai ka canza sheka ka koma wata jam'iyya don ka samu wannan mukami din wanda yake duk wani yana daga cikin abu na yaudara abu na rashin gaskiya abu na wato rashin kyau da ya samu siyasar mu amma ya zama to sharrun la budda min sharri ne da babu da dole ne a kansa dole ne a samu musulmi su yi wannan domin da shine za a samu a kwato ƴancin musulmi dan haka ba abin a kyamaci waɗanda suke yi bane abin a yi musu taujihi ne a ko a sanya su a hanya a rinka yi musu nasiha kansu zamanto su kokari su kamanta su kokari su yi daidai kamar wato wajen da ake cewa wajen shaida sai adali shine wanda yake barin alkaba'ir saga'ir din ma baya shudewa akan su yayin yin su baya tuba kuma duk abin da zai bata mutuncinsa yana barin su wannan shine adali da ake karɓar shaidarsa to malamai sai malaman shari'a malaman siyasatu shar'iyya da alƙalanci suka ce yayin da ya zamanto a cikin al'umma samun irin wannan yayi wahala sai ai aiki da al-amsalu fal amsal wanda yake dama dama a cikin lalatattun idan mun zaman to duk lalatattu ne to wanda yake dama dama a cikin mu to shine za a karba a yi dashi saboda haka yayin da abin ya zaman to haka duk alalace to wanda to musulmi su kokari ya zaman to su ne dan dama dama a cikin siyasar amma dangane da gaba wannan kamar yadda muka ambata gaba ba ta da asali a cikin addini kowace iri ce ko da sunan siyasa aka yi ta gaba ce kuma haramun ce tsakanin musulmi da musulmi sannan yace wane ne yafi dacewa da sunna wane ne yafi dacewa da sunna mutum ya raba zakka tsakanin ƴan uwansa da makwabtansa ko ko ya dauka ya kai hukumar zakka sai akwai tafsil anan idan hukumar zakka din wato ta kasance tana hukunci da adalci kuma sun fi kokari su bincike su gano wanda suka cancanci a ba su zakka to wadansu malamai sun ce wannan yafi ka ba ma wato waliyul amr majibincin lamarin musulmi wannan kauli ne na wadansu malamai kauli na biyu shine mutum ya jibinci yin haka da kansa yafi saboda a cikin yin haka da kansa na farko tukuna akwai yaqini akan cewar ya isar da zakkar ga wanda ya cancance ta sannan na biyu akwai karin lada na cewa bayan fitarwar ya isar da zakkar ga wanda suka cancance ta maimakon ya bama wani shi ya dauki nauyin wannan wanda har a haka za a iya biyan sa shi yayi da kansa saboda haka aiki ne wanda yake akwai karin lada a kansa sannan daga cikin fuskokin da malamai suka ambata akwai tabbatar da fa'idodi na cewar wanda ka bawa din za ta kara dankon alaka tsakaninku musamman yayin da mutum ya dauki nauyin rabawa ga ƴan uwansa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da zakka ga ƴan uwa ba da sadaka ce kuma sada zumunci ne haka dalika bayar da ita ga makwabta bayan sadaka ce kyautata ma makwabci ne kowanne ibada ce a kashin kansa saboda haka da ibada daya kai aikin lada guda biyu kuma aikin lada wato koyaushe ya zamanto ya yawaita ta fuskokin da ake samun lada to alkhairin sa yafi yawa kamar yadda malamai suke magana akan kai aiki daya amma kai niyyar aikata ayyukan alkhairi da yawa a ciki yafi wanda kai aiki guda daya to haka dalika aiki ne guda daya amma zai tabbatar da maslaha sama da daya ga maslahar fitar da zakka ga maslahar sada zumunci ga maslahar kyautata ma makwabta to duk waɗannan suna nuna kan cewar mutum ya jibinci da kansa shine mafi shine abin da yafi kuma wannan shine mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam za mu tsaya anan sauran tambayoyin in Allah ya kai mu gobe za mu amsa su insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya'lamu al-munafiquna تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب
Allah jalla wa ala yace yahdharu almunafiquna an tunzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafikai suna jin tsoron saukar sura akan su da take ba su labarin abin da ke cikin zukatansu walistahzi'u ce ne musu ku ci gaba da yin izgili inna allaha mukhrijum ma tahdharun Allah mai fitarwa ne mai wato kwakulowa ne mai fitarwa ne ga abinda kuke jin tsoro a cikin zukatan naku wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da yasa malamai magabata suka kira wannan sura mai tona asiri kamar yadda aka waito daga Qatada da Al-Hasan al-Basri suka kira ta Al-Fadhiha mai tona asiri Hasan al-Basri ya kira ta Al-Haffara ko Al-Hafira wato mai haƙowa ta bayyana kuma suka kira ta Al-Munbi'a mai bada labari wato ƙarshen ayar da yake cewa Allah mai bada labari ne ga abin da kuke jin tsoro Allah ya ce munafikai suna jin tsoron Allah ya bayyana abin da ke cikin zukatansu ta hanyar saukar sura an tunazzala alaihim sura saukar sura alaihim malamai sun yi sabani kan wa ake nufin za a saukar ma sura su munafikai za a saukar da sura a kansu wato a alaihim din ai fi sha'anihim sura a saukar da ita kan sha'aninsu tana ba da labarin abin da tana ba mu su munafikai labarin abin da ke cikin zukatansu waɗansu kuma malamai suka ce a'a abin da ake nufi suna jin tsoron a saukar da sura ne akan muminai sadiqina masu gaskiya wato ayi wahayi na alqur'ani da muminai za a karanta ma muminai su ji wanda wannan wahayin da bi asa tunabbi'uhum suran nan tana ba ma muminai labarin abinda ke ma fi qulubihim abinda ke cikin zukatan qulub abinda ke cikin zukatan su munafikai wato ta tona musu asiri a gaban muminai domin saboda muminan ne munafikai suke yin rantsuwa suke cewa innahum laminkum lallai su suna cikin ku saboda wa suke nema su yardar da shi muminai ne yahlifuna billahi lakum liyurduhum suna rantsewa da Allah a gare ku don ku yarda da su don ku amince musu saboda haka su amincin muminai suke nema ba yardar Allah da yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba saboda haka tsoron su asirin su ya tono a wajen musulmi a gane irin abin da suke faɗa in sun kebance da juna irin na yaudara da suke yi in sun haɗu da junansu su ce in suna cikin muminai su ce inna ma'akum wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un in suka zo wajen shaydaninsu shugabanninsu wato manya-manyan yahudawa da manya-manyan munafikai sai su ce muna nan tare da ku da kuka ji muna cewa mu ma muminai ne innama nahnu mustahzi'un wasa mu izgili muke musu domin ka san sai mutanen in ba ka nuna musu haka ba ka san masu cewa masu imanin nan babu nan wato babu kwakwalwa haka za su nuna wato shine izgilin da suke yi to suna jin tsoron alqur'ani ya sauke ya tona musu asiri tunda sun san irin abin da suke yi saukar alqur'ani ana saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kamar yadda Allah ta'ala ya kitabun unzila ilayka an sauko littafi da ake saukowa ya zo gare ka kuma Allah yakan ce yana saukar da shi ga muminai ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul baqara wama anzala alaykum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bi mu ji tsoron Allah da abinda wadhkuru ni'matallahi alaykum wama anzala alaykum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bi ku ji tsoron ni'imar ku tuna ni'imar Allah a gare ku da kuma abinda Allah ya saukar a kanku na littafi da hikima da yake wa'azi gare ku da shi saboda haka Allah yakan ce yana saukar da alqur'ani din ga muminai domin yayin da ake karanta ba wai su ake ma wahayin alqur'ani ba a yayin da aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta musu in ma ya tara su ya ce an saukar da wannan aya a gare ni wa in ma su ji shi yana karanta ta akan minbari lokacin huduba wa imma su ji shi yana karanta ta a cikin sallah to yayin da suka ji karatun to wani wahayi ne wanda Allah ta'ala ya saukar a gare su to suna jin tsoron irin wannan wahayin ya zo sura ma'anar sura ita ce wato juz'i na alqur'ani wanda yake da farko yake da ƙarshe wanda yake kunshe da ayoyi ba aya ɗaya ba domin alqur'ani ayoyi ne da surori 114 wato a saukar da sura shine a saukar da wani bangare na alqur'ani ma'abucin farko da ƙarshe mai ayoyi a tsakaninsa wanda yake ba da labarin abinda suke jin tsoron abinda ke cikin zukatansu shine Allah ya faɗa cewa ai ku ne su ne suka yi kaza ga irin abinda suke faɗa kamar yadda wannan surar take tona musu asiri to sai Allah ta'ala ya ce ka ce musu ya rasulullah ku ci gaba da izgilin naku me izgilin da suke yi wannan abin da suke ganin suna yaudaran musulmi idan sun zo wajen musulmi su ce amanna mun yi imani in sun kebanta da kuma manya-manyan shugabannin su a cikin kafirci sai su ce muna nan tare da ku wargi kawai muke yi musu istihza'i muke wasa kawai da hankalin su kawai muke to Allah ya ce kace musu ku ci gaba da wasa da hankalin mu'minan Allah mai fitar da abin da kuke jin tsoro ne wannan tahdidi ne ban tsoro ne a gare su da kuma cewar Allah zai tona musu asiri kuma fa'ilan Allah ta'ala ya tona musu asiri kamar yanda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul Muhammad suratul Qital am hasibal ladina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu afdanahum waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu shin suna tsammanin Allah ba zai fitar da wato kullakullansu na kiyayya da suke yi ma musulmi da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi ba wato kada su taba tsammanin haka kuma Allah ya bayyana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya bayyana sunayensu ga waɗansu daga cikin sahabbai wanda yake daga cikinsu akwai Hudayba ya bayyana sunayen munafikai ga baki ɗaya gare shi dan haka idan sayyidina Umar yaga za a yi mutum sallah yaga Hudayfa bai masa sallah ba shi ma sai ya kauce saboda Hudayfa ya sani bai gaya ma amma kuma tunda sirri ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya kebance shi da shi bai gaya ma al'umma gaba ɗaya ba tunda Allah ta'ala ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kana sanin su da karya da irin karya bakin maganar su ya faɗa alamar da za a gane su to Allah ta'ala anan ya kamata mu lura watakila wanda zai ce to ai munafikai su ba su zama wahayi ake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan haka dan me za su ji tsoron cewa alqur'ani zai sauko da zai tona musu asiri faɗa suke yi a zahiri cewa ba su yarda ba amma a zuciyarsu sun san cewar wahayi ne yake zuwa musu tunda sun ga sun kulla abu din sun boye Allah ya tona musu asiri sun san ba wanda zai sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka in ba wahayi daga Allah ba kamar yadda waɗansu kisoshi da za su zo nan gaba za su nuna mana haka saboda haka sun sani dan haka jin tsoron da suke yi ga gaske ne suna jin tsoro din saboda sun san cewar Allah madaukakin sarki yana saukar ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi kuma wannan wahayin wato gaskiya ne to sannan Allah madaukakin sarki yace wala in sa'altahum kuma wallahi ya rasulullah idan ka tambaye su la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab za su ce ai ba komai muke yi ba abinda muka kasance muke yi face kutsawa cikin zance da wasa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un ce ne musu to shin da Allah ne da ayoyinsa da manzansa ko kasance kuna yin izgili la ta'tadiru kada ku kawo wani hanzari wato kada ku kawo wani uzuri al'udhr shine abinda mutum zai faɗa ya tafi da bacin ran wanda ya masa laifi asalin sa daga al'udhra ne shine fatar da ake yankewa ta yayin da ake ma yaro namiji kaciya an kira ta al'udhra kamar wato wannan tsarkakewa ne saboda haka al'udhr kamar tsarkake abinda mutum ya kullaci wanda ya masa laifi ne to ma'anar da Allah yake ce musu kada ku kawo hanzari wato kada ku nemi a kyale abinda kuka yi na laifi kad kafartum ba'da imanikum haqiqa kun kafirta bayan imaninku in na'fu an ta'ifatin minkum idan mun yi afwa ga wani bangare daga cikin ku du'adhib ta'ifatan zamu azabtar da wata da'ifar zamu azabtar da wata jama'ar bi annahum kanu mujrimin saboda su sun kasance wato mujrimai masu ma Allah laifi wannan ayar ta sauka ne a yayin da ake tafiya yakin Tabuk irin abin da ya faru a cikin taron munafikai riwayoyi da dama sun zo daga ciki akwai wanda Ibn Abi Hatim ya ruwaito daga Abdullah ibn Umar cewa wani mutum a cikin yakin Tabuk yana zaune a cikin majalisin su sai yace ban taba ganin irin kwatankwacin waɗannan makarantan namu ba wai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan ce musu al-qurra'u saboda hadda alqur'ani da suke yi wato ban taba ganin irin waɗannan makarantan alqur'anin namu ba la arghabu butuna wala akzabu alsina wala ajbanu indal liqa, ban taba ganin wanda suka fi su kwadayi wajen cika ciki ba, wala ƙarya wajen magana a harshe, wala tsoro wajen haduwa da abokan gaba yayin da aka zo za a gafsa. Haka suke aibata sahabbai da su. Sai wani daga cikin su sai yace, ƙarya kake yi, munafiki ne kai, kuma zan gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai aka je aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, alqur'ani ya sauke yake gaskata abin da suke faɗa. A lokacin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da mutumin da ya san an kai ƙara sojan annabi sallallahu alaihi wasallam, ibnu umar, yace sai gashi na ganshi yana rike da wato mangalar, yana rike da mangalar raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam, jakar raƙumin yana rike da shi yana tafiya, yana cewa ya rasulullah inna ma kunna nal'anahudu wa nal'af, yace ya rasulullah ai hirar tafiya ce, muna kutsawa cikin zance kuma muna wasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa yake, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, da Allah ne da ayoyinsa da manzansa ku kasance kuna yin izgili. Wato wajen kaddamar da billahi wa ayatihi wa rasulihi, kafin a ce tastahzi'un uslubi ne na larabci, wato kamar a ce kun rasa abinda za ku yi izgili da shi, sai Allah da ayoyinsa da manzan, sai Allah da ayoyinsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, to kada ku kawo wani hanzari, kun riga kun kafurta bayan imanin. A wata riwayar an ce wato wani daga cikin su ne yake cewa, yanzu ku gobe za ku haɗu da Rumawa, kada ku ɗauka yakin Rumawa kamar yakin Larabawa ne tsakaninsu da juna, za ku san bulala su bulala ce. Kai ka ce ina wai, yake faɗa shi daga cikin munafikai, yace kai ka ce ina ganin ku ana ɗaure ku tamau a cikin igiya gobe idan muka haɗu da Rumawa. Kaga kenan me suke nunawa, farin ciki suke kenan da wato cin nasarar kafirci akan musulunci, har suke ma musulmi dariya ke ta, suke musu albishir da kan cewar za a nuna musu ƙarshen su. Sai wani daga cikin sahabbai yace zai je gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, sai tara alqur'ani ya riga shi. A wata riwayar ma kamar yadda ya zo a cikin sira ta ibnu ishaq, annabi sallallahu alaihi wasallam suna hirar ne, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Ammar, kaga waɗancan je ka same su ka ce musu me kuke faɗa, idan sun gaya maka, yace ba za su gaya maka ba, in ba su gaya maka ba ka ce ga abin da kuke cewa akan wato arangamar da za a yi tsakanin musulmi da Rumawa. Suna cewa jajayen nan haɗuwa da su, yaƙi da su ba kamar yaƙi da Larabawa suke tsakaninsu da juna bane, idan aka haɗu da su za a san an haɗu da rundunar mayaƙa na sosai, kuma za a kama mutane a ɗaɗɗaure su, musulmi wato za a ɗaɗɗaure su, za a ci su da yaƙi kenan. Za su gaya maka ka ce musu ga abin da kuke faɗa, idan sun yi musu da kai za su gaya maka, kuma idan ka gaya musu haka za su ce inna ma kunna nahudu wa nal'ab, ai kutsawa ce kawai muke yi cikin zance da wasa, irin na ɗebewar haso, idan irin hirar tafiya da ake yi don ɗaukewar gajiya. To Ammar ko yaje ya same su, suka gaya masa haka, to da suka san asirinsu ya tonu, sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, suna cewa ya rasulullah kai mana uzuri, hira ce kawai muke yi. Al-khawd, asalin ma'anar khawd shine kutsawa cikin ruwa, daga haka aka yi amfani da shi kan kutsawa cikin abinda zai bata wa mutum, duk abinda zai bata wa mutum zai cutar da shi, aka kira shi al-khawd. To wannan wato zancen da suke yi, sai ake amfani da shi wajen wato yin zance akan abin da yake ba na gaskiya ba, hira wadda take ba ta gaskiya ba. Kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani, wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Idan kuka ji ayoyin Allah ana ƙaryata su, ana kafircewa da su, ana yin izgili da su, to kada ku zauna da mutanen da suke yin wannan maganar, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, har sai sun kutsa cikin wani zance ba shi ba. Domin wannan al-khawd wato kutsawa ne, wato yin magana wadda suke ta wargi ta ƙarya, abinda bai dace abinda bai dace ayi da shi ayi magana da shi wato dai hirar ba gaira ba dalili to mutanen da suka mayar da ba abinda suke ya cance ba abinda zasu wannan hirar izgili da wasa da ba'a da shi da kakaci da shi sai alqur'ani to waɗannan kada su kawo wani hanzari sun kafurta bayan imanin su to Allah madaukakin sarki kun ga ya tona musu asiri ya gaya ma manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi wata ba sai da ya nuna cewar Allah ya tona musu asiri wannan kuma yana daga cikin gaskatawar yahdharul munafiquna an tunzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim ga sura nan ta sauka tana fadan irin abinda ba ma kawai abinda suke fada tsakanin su da kuma abinda suka boye a cikin zuciyar su Allah madaukakin sarki ya gaya ma manzansa salawatullahi wa salamuhu alaihi wanda yake da wannan Allah ya tona musu asiri to haka Allah ta'ala yake yi ga duk wanda ya boye ga duk wanda ya buɗe wani sharri kamar ya boye wani sharri cewa Allah sai ya bayyana shi fi falatati lisanihi a irin sakin bakin harshensa wataran sai kaji yayi kubutar baki ya faɗa abun domin shine a cikin zuciyar yana kokarin ya boye amma wataran sai Allah ya tona masa asiri dan haka mutun ya boye gaskiya kamar yanda idan mutun ya boye gaskiya sai ta gudana a harshensa haka zalika idan mutun ya boye ƙarya da ha'inci to sai wata ran yayi su kutar baki Allah ya tona masa asiri dan haka babu alkhairi irin mutun ya kullaci gaskiya a zuciyarsa in ya alamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhida minkum idan Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarku Allah zai baku alkhairi daga abinda aka karba daga gare ku mutum ya san a zuciyarsa da wanda yake mu'amala da shi da Allah ne ba da mutum ba wanda yake zaka ta kullace shi bai sani ba yayin da kake ta fada a zuciyarka ka san da Allah kake fada ka isa ka boye masa kikan ka tsaya ka duba mutum idan ya tsaya yayin tunanin halittar duniyar nan fa watan nan fa da yake kusa da mu ɗan tsirari ne ba su fuka kirga su da yatsa ba wanda ake da'awar cewa sun je kuma su ma da suka je ba su je sun zamanto ƴan can ba ballantana a ce ƴan America ne suna kawo maka labarin America ba ƴan wata ba ne da ake ce musu ƴan sama jannati ba su zamanto ƴan sama jannati ba dan ba su rayu a can ba to watan nan ne fa kawai suka je ba su je sauran taurari ba irin su Mars irin su Venus irin su Jupiter irin su Saturn to sannan masu ilimin su ne suke bayanin akwai taurari da tafiyar haske kawai yana yin shekaru dubunnai kafin ya zo duniya ka san duk da wannan malamanku sun gaya muku duk da wannan sannan haka duk baka san wannan ba baka je ba ka gano ba kuma ba zai yiwu ma ka je ba ka san mustahili ne ka je amma duk da haka ka ringa ganin kan cewa wai har kai wani ne a cikin ilimi kuma ka san akwai wannan abu kuma ka san Allah ne yayi wannan abu sannan ka ce zaka yi wasa da wannan mai halittar wannan mai girma ka duba girman halittarsa kawai to saboda haka mutum ya dubi girman Allah ya ji tsoron abin da ke gudana a cikin zuciyarsa kamar shi yanda ake yi masa kirari as-sirru indahu alaniya sirri a wajensa a fayyace yake sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahsin bil-layli wa sarihun dun-nahar duk dai ne a wajensa a wajen Allah fa man asarra al-qawl wanda ya boye zance daga cikin ku wa man jahara bihi da wanda ya bayyana duk dai ne wajen Allah ba bambanci ba za ka ce abinda aka bayyana wavelength dinsa yafi abinda aka asirta saboda haka an fujinsa ba duk ɗaya ne a wajen Allah wa man huwa mustahfin bil layl da wanda yake kuya a cikin dare wa saribun bin nahar da wanda yake aiki a rana a bayyane duk ɗaya ne a wajen Allah to saboda haka kaga wannan aya ne na cewa irin abinda suka yi a ɓoye suna tsammanin Allah bai sani ba suna jin tsoron kuma kan cewar wato suna irin masu gwada Allah ne ka san akwai waɗansu wanda suke gwada Allah bari mu gani za mu sha ko kuwa haka suka yi suna jin tsoro cewa watakila Allah zai bayyana zai tona asirin su amma bari mu ci gaba watakila mu sha ai to shine Allah madaukakin sarki nuna musu karshen su Allah ya bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi kuma wanda yake kuma wannan sunnar Allah ce cewa waɗanda suke koyi cuta a cikin zuciyarsu kada su taba tsammanin Allah ba zai tona kullakullan da suke yi ba to a cikin wannan ayar akwai a bayanin na farko a ƙaryar waɗannan mutane ta hanyar uzurin da suka kawo don uzurin da suka kawo ya fi muni ma da zanubin da suka yi sun yi maganganu na ɓatanci ga Allah da sahabbai ga annabinsa salawatullahi wa salamuhu alai da mabiyan annabi sahabbai da aka ce me yasa abinda kuke yi kenan suka ce aiwa ai kawai hira ce muke yi da wasa wannan uzurin da suka kawo ya ma fi zanubin a ɓaci shi yasa sai Allah ya yi musu radi ya ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaji'un wato kun rasa abinda za ku yi izgili da shi sai Allah da ayoyinsa da manzansa daga wannan ne malamai suka ɗauki ƙa'ida cewa daga cikin abinda yake sanya mutum ya yi ridda shine mutum ya yi izgili da Allah da sunayensa da sifofinsa ko mutum ya yi izgili da alqur'ani ko mutum ya yi izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk wanda ya yi babu shakka ya yi ridda ya bar addinin musulunci yana daga cikin wannan izgili da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutane da dama suna wasa da wannan kaga mutane suna izgili da gemu ko mutane suna izgili da masu sanya wando irin yadda sunna ta nuna ba tare da ya ja kasa ba sai har a ce a telan naka yadin ne yadin wato telan naka ne yake tace maka yadi ne ko kuma a ce saki wandan ko makamancin wannan izgili dai da wani abu wanda yake alama ce ta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai iya fadawa cikin wannan duk abinda kasancewar sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to imani shine ka girmama shi ka daraja shi ka dauke shi da kima da girma yayin da kai wasa da shi to kana cikin hadari zaka kafirta yanzu sai mutun ya kafirta ka duba kaga wannan Allah yake cewa la ta'tadiru kada ku kawo wani hanzari kad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan imaninku to anan wajen ana cewa munafukai su aslan dama ba su yi imani ba dama su ba musulmi ba ne to me yasa nan aka ce la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan imaninku wannan a hukuncin zahiri ne a hukuncin zahiri sun zo sun ce sun yi imani wa idza laqul ladina amanu qalu amanna a hukuncin zahiri to a kaddara cewa akan wannan hukuncin kuke na kan cewa ku masu imani ne yayin da yanzu kuka zo kuka yi izgili da Allah da ayoyinsa da manzansa sallallahu alaihi wasallam to a hukunci kun zama kafirai saboda haka idan ma a da kafircin ku bai bayyana ba yanzu kafircin ku ya riga ya bayyana to sannan Allah ya ce idan mun yi afuwa ga wata aqaifa aqaifa yana gaskata ga daya har zuwa ga dubu wani bangare in mun yi afuwa ga wadansu wata jama'a ma'anar afuwa wato bamu wato mun yafe musu abinda suka aikata na zanubansu idan mun yi afuwa ga wadansu to wadansu kuma za mu yi musu azaba saboda sun kasance mujirmai to Allah madaukakin sarki ishara ne ga cewa akwai daga cikin su wanda zai karbi afuwar su bal malamai sun nuna kan cewa da yawa daga cikin munafikai Allah ya yi afuwa a gare su sun dawo sun musulunci sun kyautata musuluncin su daga cikin su akwai Makhshi ibn Humayr ko ibn Humayr ibn Humayr ko ibn Humayr fuska biyu ta karatun sunansa wanda an ce lokacin da suke yin wannan izgilin yana cikin su amma shi dariya kawai yayi bai yi muwafaka da su ba da Allah ya tona su yace ya rasulullah ba abin da ya same ni sai mummunan sunana shine ya jefa ni a cikin wannan dan haka na tube zuwa ga Allah na tube zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace a canza masa suna ya koma aka sa masa suna Abdurrahman yace Allah shi yana roƙon Allah ya sanya shi mutuwar shahada kuma idan yayi mutuwar shahadar kada wanda ma ya san ya mu yayi mutuwar shahadar a neme shi a rasa kar ma wani ya ce ni na wanke shi wani ya ce ni ne na masa likafari wani ya ce ni ne na binne shi saboda haka aka je da shi yakin yamama yakin ridda da aka yaki su musailimatul kazzab yayi shahada ba wanda ya san inda yake ba a ganshi ba gawarsa ma ba a gani ba to wannan ya daga cikin wanda Allah ya musu afuwa kamar yadda malaman tafsiri suka ce inna aku an ta'ifatin minkum idan mun yi afuwa ga wadansu daga ciki ishara ne ga cewa Allah zai afuwa gare su to Allah yayi afuwa ga irin su amma wadansu wadanda suka dumulmiya a cikin munafincin su basu tuba ba to Allah ya ce nu'adhib ta'ifatan zami ma wata ta'ifa azaba azabar nan a wada wadansu sun ce a lahira da wadansu sun ce a tun daga nan duniya azabar duniya din shine Allah ya tozarta su ya kunyata su wanda yana daga cikin wannan tozartawar da Allah madaukakin sarki ya musu da kunyata su yanda suka zamanto kaskantattu kuma kowa ya san su suka zamanto munafikai sanannu dan akwai munafikai wanda suke sanannu kamar yanda Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa yace ba wanda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake kin zuwan sallar jama'a sai wanda aka san cewa munafiki ne ma'lumun nifaq sananne a cikin munafincinsa ɗaya daga cikin alamun shi kenan rashin zuwa sallar jama'a ba sa zuwa sallar jami'i waɗansu kuma sukan zo amma asuba da lisha ne ba sa zuwa in ba mutum yana da uzuri ba akwai wanda yake da uzuri kamar Imam Malik a ƙarshen rayuwarsa baya zuwa sallar jami'i aka tambaye shi ya Abba Abdullah me yasa baka zuwa sallar jami'i yace ba kowane uzuri ne mutum zai faɗa ba ba kowane uzuri ne mutum zai faɗa ba saboda haka mutum uzurinsa na gare shi dan haka kyautata zato ga mu'minai ibn al-Arabi al-Qadi mai ahkamul Qur'an yana cewa abinda suka faɗa dinnan na izgili ko da yaya suka faɗa ko da wasa ne ko da ba'a ko da wasa ne ko da gaske suke kafirci domin kafirci ba a cewa ai wasa muke yi da shi ba a cewa wasa muke yi da wato wulakanta sunan Allah ko kuma izgili da sunan Allah ba a cewa ai da wasa nake yi saboda haka masu wasan kwaikwayo ayi wasan kwaikwayo a ce an ba mutum ya attin shine Fir'auna a sa masa kalmomin kafirci yana faɗa shi ai wasan kwaikwayo ne sana'ar mu kenan da shi muke cin abinci to wannan babu uzuri la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani a wajen wannan ba'a wasa ba'a wasan kwaikwayo ba'a izgili ba'a domin muktazan imani abinda imani yake hukuntawa in ka san girman Allah to kada kai wasa kada kai izgili da sunansa in ka san girman Allah in kai imani da Allah to kada kai wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada kai wasa da alqur'ani kada kai wasa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar imani don babu abin da yake da izza a wajen mumini irin imaninsa ba abin da yake da kima irin abin da kai imani da shi akan sa ne zaka rayu akan sa ne zaka mutu mutane sun zubar da jinin su akan imanin su amma ka mai da shi wai abin wasa abin izgili to saboda haka ko da gaske ko da wasa mutum yayi babu ba a kokonto bi ijma'in malamai akan imaninsa sauran hukunce shine ake sabani kamar ciniki kamar aure kamar saki su ma a cikin su akwai wanda yake babu ba a wasa da su kamar aure da saki ba wasa akan aure da saki idan mutum yace ya bayar da ƴarsa shikenan yace a ai wasa ne wasan kwaikwayo ake yi a taba wallahi ta shikenan in yace na karfa shikenan aure yayi daga baya a ba da sadaki in yace matarsa ta saku ko yana wasan kwaikwayo ce to duk mata na na sake su alhali yana da aure to matan sun saku ta wasan kwaikwayo duk da bata saku ba tunda matar ƙarya ce to amma ta gaskiyar ta saku domin kamar yanda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna hazl abubuwa guda uku gaskensu gaske ne wasansu ma gaske ne wa hazluhunna jidd kamar yanda yazo yace an-nikahu wat-talaqu war-raj'a kamar yanda yazo a sunan Tirmidhi kuma Tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akan wannan sahabban annabi sallallahu alayhi wa sallam shike cewa abun nan guda uku ba a wasa da su, saki da aure da kome. Idan kace ka saki matarka ko da wasa kake, kace a ai wasa nake yi, izge kawai ba'a ne, wasa ne kawai, hira ce, ka saku. Haka dalika idan kace matata da na sake ta na dawo da ita, shi ma wannan ta dawo. Haka aure, in kace nayi aure, in kace na aure ki, tace shikenan ni ma na aure ka. Waliyin ta yace na baka ita, tace na karba. Daga baya yace ke wasa fa ake yi fa, hira ce kawai, ba zancen hira, aure ya aure. Ana kwafa, rashin sanin hukuncen Allah ne kuwa. Saboda haka lokacin da muke karatun izziya, mun yi bayanin wannan dalla-dalla bisa hadisai da suka zo. Ko mazhabar Malik wadiha take akan wannan. Mazhabar Malik sun ƙara da nau'u huɗu ma, wanda yake duk da yake yanzu ba a yin sa, shine ƴan tabawa. Domin riwayar ta zo da siga biyu. Wata riwayar ta ce an-nikahu wat-talaqu war-raj'a, wata ta ce an-nikahu wat-talaqu wal-itaq, da aure da saki da ƴan tabawa. Saboda haka ko wasa aka yi a ciki, wasan gaskiya ne, ballantana aka yi gaskiyar. Ibn al-Mundhir ya yi naqalin ijma'i akan abu biyu, akan aure da saki, akan ciniki ne shine ake sabani shi, wanda yake a bisa sahihi baya lizimta. Idan mutum yace ya sayar da gidansa, yace a wasa nake yi, to a nan wajen za a karbi maganarsa, wasa wasa ne anan. In ba haka ba, sai dukiyoyin mutane su tafi nan da nan. نعم.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب.
Allah ya ce al-munafiquna wal-munafiqatu, munafikai maza da munafikai mata, ba'dhum min ba'd, sashin su daga sashi yake, ya'muruna bil munkar, suna umarni da munkari, wa yanhauna 'anil ma'ruf, suna hani ga barin aiki wanda yake ma'rufi, shine sananne karbabbe a hankali da shari'a, wa yaqbiduna aydihim, suna damƙe hannunsu ba sa fatarwa a tafarkin Allah, nasullaha fa nasiyahum, sun manta da Allah, su ma sai Allah ya manta da su. Inna al-munafiqina humul fasiqun, lalle munafikai su ne fasikai ba wasunsu ba. Wa'ada Allahu al-munafiqina wal-munafiqati, Allah ya yi alkawari ga munafikai maza da munafikai mata, wal-kufara da kafirai, nara jahannama, ya yi musu alkawarin wutar jahannama, khalidina fiha, su masu dawwama ne a cikinta, hiya hasbuhum, ta ishe su azaba, ta ishe su duk azabar da ake nema a yi musu akan sharrin da suka yi, ta ishe su. Wala anahumullah, Allah ya tsine musu albarka, ya nisantar da su daga rahamarsa, wala hum azabun muqim, suna da azaba wadda take miƙaƙƙe da dawwammiya, wadda take bata ba a rage ta ba a kawar da ita. Allah madaukakin sarki ya bayyana a jama'ar munafikai kan cewar dukkan salansu da sabaninsu su ɗaya ne akan kafirci da fita daga addini da gaba da addini, shine ma'ana ba'dhum min ba'd, sashin su daga sashi yake, wato da mazan su da matan su duk ɗaya suke, wato kenan a cikin munafikan ba maza ne kawai, akwai mata ma suna munafiki, akwai mata munafikai kamar yadda yake akwai maza, kuma su ungiya ɗaya ne, ba sa karkata su nutsu da kowa in ba da junansu ba. Yayin da suka shiga cikin magaskata muminai, to hankalin su a tashe suke, za su duba hal yarakum min ahadin thumma sarafu, sai su kauce, ba su ga irin nasu ba, saboda su in jidda rantsuwar da suke cewa innahum laminkum, suna daga gare ku, Allah ya ce wama hum minkum, ba sa daga cikin ku, ba hum min ba'd, sashin su daga sashi yake, ga dabi'arsu ga halinsu fi kulli zamanin wa makan a kowane zamani a kowane bigire ya'muruna bil munkar suna umarni da munkari da al munkar shine abin da shari'a take duk abin da shari'a take to zaka same shi hankali lafiyayyen hankali ba karkataccen hankali ba ba karkataccen hankali ba irin na wato irin na makiya addinin Allah ɗan zamani da suke cewar namiji da namiji zai iya aure babu wani abu kaga wannan karkataccen hankali masu hankali daga cikin su wani lokaci naka amma zan yi muku dan istidrajin nan waɗansu daga cikin masu hankali daga cikin su sun san cewa wannan munkari ne su ne parliament in Spain kasar Andalus sai suka yi doka suka ce a haramta ma namiji da namiji da ya yi aure da mace da mace da suka yi aure su je su ɗauki yara daga gidan marayu domin ka san a cikin dokar inda suka halatta ma namiji ya auri namiji mace ta auri mace kuma za su iya zuwa su je gidan marayu su ɗauki yaro ya zama ɗansu to waɗansu da suke kaga wannan munkari ne hatta ga masu hankali to waɗansu amma su a nasu hankalin suke a wannan babu komai a hankalinsu ya nuna musu wannan ba munkari ba ne to waɗansu daga cikin waɗanda suke ba musulmin ba arnan amma suna da sauran hankali parliament din Spain shekara wajen uku ina jin kuma sama da haka suka yi doka suka ce ai shi wannan yaron yana da haƙƙi ya taso a gidan da yake namiji ne uba mace ce uwa saboda ba shi da zaɓi idan daga baya ya tashi ce me yasa aka tashe shi a gidan da uwa namiji uba namiji uba namiji ko uwa mace uba mace yace dan me aka tashe shi a irin wannan gidan wane ne zai bashi amsa wane ne zai kare wannan haƙƙin nasa kaga wannan sa da dan sauran gurgurdin hankali almuhim wannan shahid ne akan almunkar duk abin da shari'a ta kishi to zaka same shi hankali as-salim kubutaccen hankali labiyayye shi ma yana kinsa to shine munkar to munafikai su da munkari suke umarni idan ka zo kayi magana cewar kada a wato kada a ringa alfasha a cikin al'ummar musulmi a daina sai yadda ya ci a saboda ni ka kala mutane da yancin su mun da suka ce za su yi kenan ka ji suna ta yaƙi don a bamu masu barna yancin su ai suna da yanci to wannan shine umarni da munkari sai a kyale kowa ya abin da yake so kowa ya je addinin sa kowa ya je abin da ya so wa yanhauna anil ma'ruf idan kuma ana maganar al ma'ruf shine abin da aka san shi a cikin shari'a to abin da shari'a ta san shi ta yarda da shi ta amince da shi shine aiki nagari dukkan abin da shari'a tace aiki nagari zaka same shi hatta a hankali salimi shi ma ma'rufi ne sananne ne kamar adalci amana gaskiya girmama iyaye sada zumunci rashin albus sauki rahama sauki yayin da ake ciniki zaka ga hatta irin wanda zaka ga sun zo kafin azumi wanda za su yi a rinka mutane sauki zaka ga ba ma yan program din addini bane na gidan radio suke zuwa suna yi yan program din yau da kullun ne saboda abu ne wanda yake ma'rufi ne a ce a mutane sauki ma'ruf ne to duk abin da shari'a ta ce ma'ruf ne hankali amintacce ma ya ce ma'ruf to su munafikai ba sa so wa yanhauna anil ma'ruf idan suka ga ana bama idan ana umarni da ai sadaka sai ce saboda me za ku rinka ba mutane ci ma zaune shine ku ne kuke sa wa mutane ba sa son su rinka aiki da karfin jikinsu ku daina ba su ka daina taimaka musu kowa ya je ya aikin kansa in an ce ai sadaka in an ce a fitar da taimako na addini wannan ba wai yana cewa wanda ba in an ce ai sadaka ba an ce a ba mutane masu bara bane ba taimaka ma bara ake bara baya cikin addini kuma addini bai yarda da shi ba duk mutumin da yake bara ba zai gushe ba yana yin bara Allah yana wulakanta shi sai ya tashi ranar alkiyama alamar sa ya tashi kwarangwal fuskar sa babu ko tsokan nama a ciki ita ce alamun mabarata in sun tashi ranar alkiyama kaga ko abinda addini yace masa haka ace kuma addinin musulunci yace ai bara addinin musulunci bai ce ai bara ba cewa ai bara daban da cewa a bada sadaka a rinka bada sadaka daban ai sadakar ba wai sai mabarata zaka bama ba waɗanda suke ainihin sadaka wanda suka cancanci sadaka shine wanda ba za a gane shi ba ma ba za a san bukatar sa ba sai kai bincike yanzu kamar waɗansu kamar wani malamin mu Allah ya kara masa lafiya Sheikh Yahya ibn Ibrahim al-Yahya da ya kafa Mustawda al-Khairi a Madina yana da mutane kowace unguwa za su je su samu ƴan unguwar sai a ba mu list na mabukata wanda ka sani gidan da yake akwai marayu gidan da suke mijin su ya mutu ya bar su ba mai kula da su gidan da suke suna aiki kullun suna cikin cin bashi kullun kana ganin sai yana da exercise a cikin kanti ya je karban bashi yana da exercise a wajen mai sayar da wake da bread da gurasa hatta nan wajen ma abinda za a sayar da riyal biyu sai ya je ya rubuta bashi in an biya albashi ya je yau ya biya wannan kanti ya ce duk irin wannan kai mun register ka kawo musu to aka kawo su ba sa bukatar sai sun je sun yi dogon layi an san su da daddare ake fita da mota a ringa kai musu abinci cikin gidajensu da daddare saboda haka ina masu cewa su ne masoya ahlul bait abinda Ali ibn al-Husayn yake yi kenan Zainul Abidin abinda yake abuwan Muhammad ibn Ali Abu Ja'far al-Baqir da ya mutu da aka zo wanke shi aka ga nan kafadarsa ta yi tabo saboda daukan abinci da daddare yana bi gidajen masakai yana ba su Sheikh Yahya ibn Ibrahim al-Yahya ya raya wannan sunna da wannan bawan Allah Imam ahlul bait yayi wannan ba waɗanda suke cewa su ne masoyansa ba bisa ƙarya to wannan shine yadda ake yin sadaka to daga cikin abinda munafukai suke suna hana ma'arufi in suka ji za a yi wannan aikin da yake zai taimaka ma addinin Allah sai su ce dan me za a yi wa yaqbiduna aydihim suna damƙe hannunsu kusan wannan kinaya ne a cikin alqurani da rashin bayar da rashin bayar da dukiya fi sabilillah kamar yadda bastul aidi shine bayar da dukiya wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika kada ka sanya hannunka daure ya zuwa ga wuyanka ba zai iya miƙewa ba wala tabsutha kullal bas kada ka miƙar da ita dukkan miƙarwa ka bude shi haka ya farare ga baki dai baka rike wani abu da zaka yi amfani da shi a gida ba idan an ce ina kake da shi zai ce ai ajin na bayar fi sabilillah sannan kai kuma ka durkusa kana cewa abani na Allah abani na annabi baka da yakini irin na Abubakar da zaka ce kace kai ka dogara da Allah da manzansa kamar yanda yace ya bamu komai da aka ce me ka bar ma kanka yace Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Abubakar kina amma Allah yace maka ka zaman to tsakasaki to yaqbudul aidi suna yin hannunsu ba sa infati wato maro watani rowa idan ta zamanto akan haƙƙi wajibi shine abin zargi shine ba za ka ba ka hana zakka ka hana haƙƙin ciyarwa da yake kanka shine na ƴaƴa da iyaye da kuma ka hana haƙƙin yana daga cikin haƙƙin zumunci ciyarwa yana daga cikin haƙƙin zumunci bayarwa ga waɗanda suke suna bukata daga cikin ƴan uwa to wanda ya hana wannan to shine wanda yake babban abin zargi ballantana su ba ma kawai na mustahabbin suke hanawa suke kin yi ba hatta na wajibin ba sa yi shine Allah ya ce sun manta da Allah mantuwarsu da Allah shine dukkan abinda za su yi wato ba su damu da Allah ba ballantana ma su ga cewa Allah yana da haƙƙin su gode masa su ba shi haƙƙin da yake da shi a kansu saboda haka sun manta babu Allah a cikin rayuwarsu kwata-kwata shine ma'anar nasullaha babu Allah a cikin rayuwarsu ba sun manta da shi sun manta akwai wai Allah ballantana ce tunanin haƙƙinsa ballantana ce tunanin su gode masa to fa nasiyahum sai Allah su ma sai ya musu wannan sai ya musu jaza'i ya musu sakamako da abinda suka yi daga jinsin abinda suka yi shi ma sai Allah ya musu mu'amalar wanda ya manta da su mantuwar Allah gare su shine sai Allah ya hana musu taufiki dukkan wani alkhairi idan Allah ya raba shi a cikin bayinsa banda su dukkan wata kariya daga masifa idan Allah ya kare bayinsa banda su dukkan wata shiriya da Allah yake ba mu bayinsa banda su saboda haka kullun sai su ringa karuwan in aya ta zo wanda bisa dabi'arta ta karu musulmi a imani ta kare su a ilimi su ka zajat hum rijisan ila rijisihi sai ta kara musu cuta akan cutarsu dauda akan daudarsu sai su karu da wani sabon salon kafirci da wani sabon salon tsara wato fitsara shine zaka ga mutum yana girma maimakon a ce yana tuba sai ga sabon salon fitsara yake tsara Allah ya nemi masa ni'ima maimakon ya gode ma ni'ima sai ga ya tsuro wani sabon salon sabo wanda da baya yi zaka gani irin wannan a cikin rayuwa to wannan alama ce ta rashin tawfiki Allah ya kiyashe mu sannan Allah ya ce munafukai su ne ainihin fasikai wato masu fita daga dukkan da'a daga dukkan abin da ake so wato ba kafirai ba ma da suke fasiki da suke su sanannune a cikin fasikanci saboda sun fita daga imani sun shiga kafirci to masu ainihin fita daga imani su shiga cikin kafirci su fita daga cikin tsabta su shiga cikin dauda su fita daga cikin karama su fita cikin baci da kunyata da fusara sune munafikai ba wasu su ba wannan ana ce masa a cikin larabci uslubul qasr wato kamar babu wadansu fasikai a bayan kasa sai munafikai sannan Allah ya faɗi sakamakon su yace Allah ya musu alƙawarin da su mazan da matan me yasa Allah bai ce wa'adahumullahu wal kufara ba tunda ai yace al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum duk magana je akan su ya'muruna bil ma'ruf nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun maimakon yace wa'adahumul wa'adahum wal kufara nar jahannam sai yace wa'adallahu al munafiqina wal munafiqat Allah ya yi alkawari ga munafikai maza da munafikai mata shine al-idhar fi maqamil idmar wajen da ya kamata a ce an takaita an boye sunan su ba an bata ba sai aka fada an fada ne dan a san cewar sakamakon nasu akan wannan munafincin nasu ne Allah madaukakin sarki ya musu wannan sakamako da kuma kan cewa sun cancanci wannan sakamako saboda munafincin su kamar yanda kafirai aka hada su tare da su domin a nuna kan cewar da su da kafirai duk ɗaya suke a matsayin kafirci su ba kuma bayan kafirai bane duk da an ce innal munafiqina humul fasiqun to wajen azaba a cikin wutar jahannama su ba wato kuma bayan kafirai bane kuma domin mai sauraro ya san cewar wannan sifar tasu ta munafinci ta tabbata a gare su kada kai ko shakka kuma dalilin da yasa kenan Allah ya musu wannan hukuba wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين akwai yan uwa da suke neman addu'a ta yan uwan su wadanda suka mutu da ta bukatu wadanda suke da shi da masu neman aure da masu neman cin jarabawa da masu neman aiki da masu neman biyan bashi da masu neman jari da wanda jarin su ya kare dai sauran bukatu wanda Allah madaukakin sarki shine dai ya san bukatunmu Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu gabaki daya kuma mu kula cewa wannan majalisi ne wanda yake majalisin karatun alqur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana bishara da cewa rahama tana lullufe shi mala'iku suna sauka rahama tana sauka a cikin sa mala'iku suna lullufe wannan waje inda mala'iku suke wuri ne da ake kwadaitarwa kan mutum ya roki Allah saboda haka ana cikin karatu tsakaninka da ubangijinka ka roki Allah bukatarka mala'iku za su ji mala'ikun Allah za su ji za su ce amin idan suka ce amin sai Allah sai a dauka wannan addu'ar Allah ya karba saboda haka kada a rinka sake a cikin majalisi irin wannan da yin addu'a ba sai ba wai kawai addu'ar da ake a karshen sa ita ce addu'ar da Allah yake karba ba hatta addu'ar da muka yi daidaikunmu a cikin wannan majalisi Allah madaukakin sarki yana karba saboda albarkar kasancewar mala'iku suna lullube majalisi irin wannan Allah madaukakin sarki ya karba addu'o'inmu ya biya mana bukatunmu ya bamu albarkacin irin wa'annan majalis na alqur'ani ya bamu albarkacin alqur'ani ya bamu albarkacin watan ramadan ya sanya mu a cikin wadanda yake yantawa a cikin sa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين